sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16 21 da kuma 25 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya kama mu akan Alfa Radio dake kuma si a Ghana za kuma iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masaurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 27 ga watan Disamba na shekarar 2017 Nazir Ahmad Hausawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanan labarai
A jiya talata ne ƴan kasar Liberia suka kada kura'ar zaben fidda gwani na shugaban kasar su yanzu suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai ƴan kwanaki kafin a fitar da shi Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Syria da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a soshi ta samu gagarumin goyen baya daga jama'ar Syria Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hare na Burtaniya hadarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya kirkiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su karfafa ra'ayoyin su
tumadallah Ashirin namu ne yanzu za ku ji yadda ake cike yadda ake ciki dangane da kidayar ƙuri'a da ake gudanarwa na zaben shugaban ƙasa da ake yi a Liberia. Bayan haka za ku ji mu da rahoto akan matsanancin wahalar man fetur da yake cinyewa a Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan kiran da ungiyoyin rajin kare haƙin yara suka yi akan amfanin ilimin yara mata da kuma illolin aurar da su tun suna yan ƙanana. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya talata ne ƴan kasar Liberia suka kada kura'ar zaben fidda gwani na shugaban kasar su yanzu haka suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai ƴan kwanaki kafin a fitar da shi. Tsohon zakaran kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne suka yi takarar domin maye gurbin shugabar kasar mai barin gado Ellen Johnson Sirleaf bayan ta kammala wa'adi biyu a matsayin shugabar kasa wanda dama kundin tsarin mulkin kasar ya amince da shi. Jami'an zabe sun ce jama'ar da suka fita zaben ba su da yawa ba su kai waɗanda suka kada kura'a a ranar 10 ga watan Oktoba ba inda Boakai da Weah ke kan gaba abin da yasa suka kai ga zaben na fidda gwani masu ido akan zaben sun ce an shirya mazaben fiye da yadda aka tsara su a zaben watan Oktoba kuma ba a samu wasu matsaloli ba sosai Hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta ce an gano wata mata da ta so ta kada kura'a har so biyu kuma tana aka kama ta Duka ƴan takarar biyu sun gudanar da yakin neman zaben su ne akan samar da ayyukan yi, ilimi da samar da ababen more rayuwa.
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Syria da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a soshi. Ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Syria kuma ana sa ran zaman zai kasance ginshiƙin shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani kan rikicin kasar. Kalaman Lavrov na zuwa ne bayan da a wata haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawayen Syria su 40 suka ce Rasha na ƙoƙarin ne ta kaucewa shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ba za su halarci ganawar da za a yi a soshi ba. 'Yan tawayen sun ce Rasha na nema ne su yi watsi da buƙatunsu na cewa shugaba Bashar al-Assad ya sauka daga kan mulki. 'Yan tawayen sun ce duk ƙasa ko hukumar da za ta shiga tsakani a ganawar ta samar da zaman lafiya dole ne ta kasance wadda ba ta da ɓangare mai kamanta gaskiya kuma. Suka kuma ce Rasha a matsayin babbar ƙasar da take ƙawance da Syria ba ta cancanta ba.
Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hare na Burtaniya hadarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya kirkiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su karfafa ra'ayoyinsu. Hare ya yi hira da Obama ne a watan Satumban da ya gabata wanda tashar BBC za ta yada a yau Laraba. Tsohon shugaban na Amurka da ya sauka daga kan mulki a watan Janairun shekarar da ta gabata bayan da ya yi shekaru 8 a kan mulki. Ya ce yana da muhimmanci mutanen da ke amfani da yanar gizo su daga wa mutane kafa don ba su damar fahimtar juna. A yanar gizo akan zuzuta komai, kuma idan ka haɗu da wanda aka zuzuta sai ka ga komai ya kasance da wahalar fahimta a cewar Obama. ya ci gaba da cewa sai a samu maslaha ko fahimtar juna domin zaka fahimci cewa al'amura ba su da sauki kamar yadda ake nunawa a zaurukan hira na internet. Tsohon shugaban na Amerika ya kuma ce yana kewar aikin shugabancin Amerika saboda aikin yana da ban sha'awa.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amerika daga nan birnin Washington DC. Tun lokacin da gwamnatin Sudan ta kudu ta kame wani sansanin ƴan tawaye a makon da ya gabata a kudu maso yammacin kasar, daruruwan ƴan gudun hijira sun kwarara zuwa Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Ta yiwu wasu daga cikin su ƴan tawaye ne kuma a Dakarun Congo da ke nuna damuwar rikicin ka iya ballewa a kasar su, suna kama duk wani da suke kyautata zaton dan bindiga ne. ƴan gudun hijira sun ce an kama matasa da yawa bayan Allah a wannan samama. Grace Gaba a lokacin da take magana daga garin Aba dake bakin iyakar kasar inda ƴan gudun hijira kusan 3,000 suka nemi mafaka. Ta ce Dakarun Congo sun kama kaninta Joseph Maro a wurin wani shingen bincike a makon da ya gabata kuma har yanzu yana can a tsare. Grace da kaninta an yi musu rajista a matsayin ƴan gudun hijira a watan Janairu, amma ta ce sun koma Sudan ta kudu a lokacin da wani rikicin cikin makon da ya gabata don su ceci wasu ƴan uwansu.
A Philippines an samu raguwar aikata manyan laifuka fiye da kashi 1/5 a shekarar nan, abinda ya dadadawa jama'a kasar rai, yake kuma nuna cewa ta yiwu yaki da masu safara da shan miyagun kwayoyi da shugaba Rodrigo Duterte ya kaddamar, wanda ya janyo cece-kuce daga kasashen duniya game da batutuwan haƙoƙin jama'a na dakile aikata manyan laifuka. Sabawa jama'a da dukiyoyinsu ba bisa ka'ida ba ya ragu da kashi 21.8 daga watan Janairu zuwa watan Nuwamba wanda ya gabata a shekarar nan, idan aka kwatanta da wannan lokacin a shekarar 2016. A cewar wasu alƙaluma daga rundunar ƴan sandan Philippines da kafofin yada labaran kasar suka ruwaito. Alƙaluman sun nuna irin ci gaban da shirin yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi mai cike da takaddama da Duterte ya kaddama ke samu, da kuma kokarin da ƴan sandan kasar suka yi, a cewa Antonio Contreras, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar De La Salle da ke Philippines.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amerika daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka ana can ana kidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jiya a ƙasar Liberia. Abokin aikin Maladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da Malami Haya Dan Jalingo, wani ɗan Najeriya mazaunin birnin Monrovia. Ladan ya fara da tambayar sa ne halin da ake ciki yanzu game da wannan zaben, musamman fitowar jama'a idan aka kwatanta shi da zaben farko.
Ba shakka abin ma ta bada kowa mamaki don yadda aka fito wannan karin, dai gaskiya an samu ba fito yadda ake zato ba, kuma kowa ya damu yadda mutane da yawa ba su fito ba.
Amma me yasa kake jin mutane ba su fito ba kamar na da?
To abin da waske zaton shi ne kila ko don gajiya, ka san yadda zaben ta fara, dama wannan ta ɗau wata hali na shari'a da aka yi da kuma dai gajiya, ka san ga dogon shari'a kuma ga gajiyar da mutane suka yi, da duk kowa dai yawancin mutane sun ga abin da kamar abin da ya je dai kawai, to abin da kowa ke zato kenan. To amma ana zato kashi 100 kila samu kamar wajen 50 ne ko dai wai da suka fito aka jefa ƙuri'an.
To ya tsaro ta kasance ganin cewa ga abin da ya faru tunda dai an samu takaddama da farko?
Lafiya yanzu dai garin, kuma yadda a halin da ake ciki yanzu dai an riga kowa na tsammani an sadakar, don wannan ai da alamu dai duk abubuwa da ake gani yanzu dai ana zaton sai wannan dan kwallon shi zai ci zaben nan, don matasa su suke shi ake so, kuma duk kusan kowa dai yanzu dai ya gaji kai kai zai ci da ba shi kawai. To amma yanzu ma a cikin kashi 25 na a cikin 100 wadda aka samu na sakamakon zaben da aka samu yanzu shi da kan gaba, kuma kan gaban ma da rata sosai ya bai wa shi wannan tsohon shi mataimakin shugaban kasar.
Tunda kaga zaben, kaga yadda ya gudana, ya za a kwatanta batun samar da kayayyakin aiki kan lokaci ga wannan zaben da kuma wancan da ya gudana, tunda su wancan mutane da yawa ne suka tsaya takara?
A'a, ka san wancan na kwanan baya gaskiya an samu cikas a bangarori da yawa. To amma wannan da suke har abu ne ta kai ga shari'a kuma ita babban kotun kasanta ma ya kunnan masu jefa masu aikin kura'a. To gaskiya an samu dan abin nan an samu ci gaba dan ba wata tangarda kuma abu ne da ka shiga minti biyar da ka shiga kawai ka jefa kura'a ka fito. To wancan karan dafifi da aka yi an jeje an yi dafifi ka ga wasu ma wajen awa uku hudu wasu ma sai su gudu a su koma sun kiba jefa kura'an amma wannan karan ba wata wahala da aka sha saboda haka gaskiya akwai canji.
To a Najeriya kuwa yau kusan sati biyu kenan ana fama da matsanancin rashin man fetur wanda gwamnati ta yi alkawarin kawo ƙarshen sa amma har yanzu yaƙi cinyewa. Ga Nasiru Adamu ɗan Rufa'i ya hada mana rahoto akan lamarin.
We also been working very closely with the civil defense group and civil defense, you know, also empowered by
muna aiki tare da jami'an tsaron farar hula wato civil defense don damƙe masu karkatar da man fetur. Hakanan muna ɗaukar matakai kan waɗanda kan sai da man fiye da ƙa'idar litar gwamnati. In ji daraktan kula da raba fetur na kamfanin man Najeriya NNPC, Yarda Inken Obi. A zanta wasu da gidan talabijin na Najeriya NTA. Inken Obi ya ce akwai wadataccen mai da zai kai wata ɗaya nan gaba da kamfani yake da shi, kuma suna ɗaukar duk matakan wadatar da shi ga dukkan sassan Najeriya. Shugaban kamfanin NNPC mai kantikacen labaru ya zaga yankunan Abuja inda ya gano inda ake karkatar da man ta hanyar sayarwa 'yan bakar kasuwa. Mutane kan haukan layin fetur su kwana har asuba kafin nasarar fara samun man. Da ziyarci gidan mai na Total da ke daura da helkwatar NNPC inda na samu mutane sun jeru a dogon layi wasu sun kwantar da kujerun mota don runtsawa kafin buɗe gidan man.
Saukewa ma suke sun ma daina
bayar. Corn oil babu mai.
Sun ma daina bayar.
Idan ni tsoro na kan na tsaya na kashe lokaci a kai har asuba ba
Abuja. A'a malam wannan ba ma lokaci. Ba ma lokaci wallahi. In ka ce ga lokaci na yi ƙarya.
A to ni na ga ko shi dan uwan mu ma kwanta yayi kawai bacci mai saka.
To ai na ga maka ga lokacin da za a ba da man nan ma na yi ƙarya wallahi. Dan mai da mai a gidan ma. Domin akwai tanka yanzu da ɗaya ma da akwai mai tunanin su ko zai ƙara.
With NNPC in maybe establishing or bringing in co-partner technical partners in establishing more modular refineries 5 or 6 we will be willing to go out.
Haka nan shi ma zanta wasu da NTA sakataren kungiyar dillalan fetur Ipman wato Zarma Mustapha ya ce kafa ƙananan matatun mai a Najeriya na daga matakan kaucewa irin wannan ƙalubalen da yakan faru don dogaro ga shigowa da man daga ƙetare.
Most of the marketers that get this product
Mustapha ya ƙara da cewa rashin wadatar man na ƙara kawo matsala da kuma tawainiyar da kuma daga Lagos zuwa jihohi masu nisa da akan kan sanya ƙara farashin litar. A cewar Zanon Mustapha, dillalin ka samu fiye da farashin da aka ƙayyade don haka sukan ƙara kuɗi don samun riba. Ana raɗe-raɗin wa imma gwamnatin ta dawo da ba da tallafi don man ya wadata ko kuma yiwuwar ƙara farashin man. Wannan shine hasashen da masana ke yi da ake jiran samun haske daga gwamnatin. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Nasiru Adamu ɗan Rufa'i kenan. Ƙungiyoyin kare ƴancin yara ƙanana na ci gaba da faɗakar da iyaye amfanin ilimin yara musamman mata tare da illolin aurar da su da wuri. Wakilin murya Amurka Salamu Muna Burma a Niger na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayar da ilimin kyauta ga kowane yaro har zuwa shekaru 16 a duniya na daga cikin alƙawuran da shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ya ɗauka a yayin yaƙin neman zaɓe. Domin a cewarsa fannin ilimi musamman ga 'ya'ya mata wata muhimmiyar hanya ce ta samar da ci gaban al'umma. Sai dai shugaban kungiyar kare haƙƙin yara ta EPAD Musa Sidiku na cewa wannan yunkuri na huskantar tafiyar hawainiya.
Yau duniya ta canza ba a ci gaba in ba a daidaita haƙƙin mata da haƙƙin maza. Yau sanin kowa ne kankana 'yan mata a Niger suna cikin masala ta samun ilimi ingantacce. Yau in mun ɗauka yara masu zuwa kuleji, yawancinsu in sun hito da ƙauyukansu suna da masaloli na samun inda za su safka kamar masauki. Yawancinsu kuma suna da masala na samu ma isasshen abinci. Waɗansu kuma yawancin wurare, in cewa inda kuleji ɗin ake yin shi, da inda su suke da zama akwai nisa. kuma akwai talaucin iyayen nasu. To wannan yana kawo illa ga samu ilimi ga diya mata.
Wata matsalar da ke cinyewa irin waɗannan ƙungiyoyi tuwa a ƙwarya shine batun aurar da ƴan matan da shekarun su basu kai na aure ba.
Yara ana bada su armi tun shekarun su basu kai ba. 12, 13, 14 kaga yarinya tana cikin neman ilimi an kawo mai tangarda na cewa a bada shi armi. To abinda mun ka sani armi da karatu a secondary ko a lycée abu ne da wuya mutum ka iya hada su. Kaman an je aji kaman ta university da babban jami'a wannan akwai dama amma illa ana kaman aji na secondary ko na lycée da wuya a ce kana cikin gidan army kana karatu yara inda duk suke ya kamata a ba su sa'a su nemi ilimi su ma su zamanto sun kawo gudun masu cikin gina kasar Niger.
Haka ita ma kungiyar Wilfred a nata bangare na ci gaba da gargadi akan wannan al'amari da ke bukatar samun haɗin kan iyaye da ma matasan da kansu.
Arme yana da lokaci. Har lokacin arme yayi kuma su gane da ya kamata yarinya diya mace a barta ta taita karatu. Umuwar ta karatu. Kar ayi mata gaugawayen arme faske an yana da illa dewa.
Bayanai na nunin fiye da rabin al'ummar Niger mata ne. Yayin da aka gano cewa kusan kashi 70 daga cikin 100 na jama'ar wannan ƙasa duk matasa ne, lamarin da ke nuna jinsin mata ne mafi fama da matsalar rashin samun ilimi. Kuma a baya-bayan nan shugaban ƙasar Niger da ke jawabi a albarkacin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan Disamba ya ce mazauna karkara ne suka fi fama da talauci a ƙasar. Karewa da ƙarab a karkarar ma mata ne ke kan gaba wajen ɗanɗana raɗaɗin wannan jaza'i. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a gogon muna cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta da ragu. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari idan dai masu haure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da bakonmu Daniel Gottlieb dan asalin Najeriya a jihar Plateau kuma a shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ya kammala mana bayanin muhimmancin karatu da kuma abin da ya bambanta karatun gida Najeriya da na nan Amurka Mun kammala wannan batu ne shine sai in tambaye shi bambancin rayuwa a nan Amurka da abin da ya baro gida Najeriya.
To ya rayuwar Amerika da dadi da na faɗa haka don kagan system din Amerika na aiki. To in kana da makaranta, kana da ilimin makarantar neman aiki ba wuya. In kana da abin da ya kana in if you qualified kai aiki as kana da su documents naka. Dika daidai samun aiki ba wuya akwai opportunities a nan America so akwai dadin zaman
ta yi ko jiran kana takardar shaidan karatu ma kana samun aiki
to ka san na gida ai ba haka ake yi ko nan ba ka san a kowa gida yanzu ina da dan wa gida yanzu ya gama makaranta kusan shekara 10 ka san a gida even though that's not always the case amma ka san a gida in ka shiga ka gama makarantar wani lokaci sai ka san wani a wani wuri da zai taimake ka so
amma na America
a nan American ba wanda na duba ko ka san waye ka san waye da most dai ka iya abinda ka ce ka iya shi qualification din kana da shi sun duba sun ga kana da komai ya shikenan
ba ruwa
wai sai wani ya sa maka kafa ba a ba ruwa su
to ashe da wuya kila Daniel ba zai koma gida ba kenan ya gama karatu degree na biyu zai nemi aiki a America kenan
dole Daniel kan bai tunanin koma gida yanzu zai koma maybe an jima can maybe in a few years amma yanzu kan a tukuna
to
ka san kudin da an kashe a makarantar ai dole ya samu shi a dole ai aikin ya shiga hannu
Daniel ke daukar dawainin kanshi tunda yana aiki koko dai ana aiko mai da kudi daga Najeriya ne
to aikin ka san aikin tunda ina makarantar na aiki aikin ba aikin da zai kawo ni kudin da zai biya shi kudin makarantar ba. So kudin na zuwa daga gida.
To ya ka ga rayuwar su Amerikawa?
To rayuwar su dai daban da namu. Don ka san mu yan gida muna the culture namu is daban yake.
Wato al'adun mu sun shafa mu.
Yes, haka. So su wannan dai kowa na harkar shi. Kowa
kamar abin da ka gani daga lokacin da ka zo me yake burge ka da America me yake baka shawa da America
da farin zuwa na shiga na ga mutane aka ga wani 16 yana aiki kaga wani 16 ya fara aiki
shekara
16 yana aiki dai shekaru 16 yana aiki yana samun kudin shi to kaga gida wani lokaci muna nan muna talatin da wani ba aiki to kuma kaga annan kuma ka kai shekaru goma sha tara ka bar gida you fend for yourself and kawai na gan ya nuna min wai system nasu yana aiki
wato tsarin su yana aiki
haka yana aiki
akwai bin doka da order
akwai in baka bi ba zaka you would answer for it ba wani wai ka san gidan kana da kudi in kai da akwai kudi a jikinka you can get away with a few things amma anan kam babu
ko kai wane ne to wannan sai kuma wani bangare ne kuma yake burge ka yake baka sha da America da ma zaman America
ka ce
nace me sai bacin doka da oda me kuma yake burge ka da zaman nan America
ka gan annan kam zaka gan akwai development
akwai ci gaba
kuma a ci gaba din ko kai ma in ka sa kanka a cikin system ka ka bi
doka
kai ma zaka ci gaba don nan din ma duka akwai ci gaba
to me zaka ce game da abubuwan jin dadi na mun rayuwa kamar su hanyoyi mota telefon gida asibiti
to kaga wannan za fara ba za gama ba don kaga komai kam akwai zancen cin gaba akwai shi a komai kagan su hanya kam na shiga garin nan shine na ce ashe mu kam kasan wani lokaci ba za ka san me ke faruwa a wurare ba sai ka yi tafiya ni kam muna ce na san dai a gida su hanyoyin mu ba kyau amma ban san level din ba san da na shiga nan kagan hanya akwai kyau kagan wuta zancen wuta ba damuwan nefa ko PCN
so
ba wai za ka zo na nan ba zancen okay ba wuta ya tafi ba ruwa duk everything work
ya fara ba za a gama ba to Daniel dole dai yanzu a gama domin lokaci ku ya daga mun hannu masu aure za mu ci gaba a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu Daniel Gottlieb dan asalin jihar Plateau a tarayyar Najeriya sai Julie Gresham wadda ta da sautin shirin ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sabon farko na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Abdullahi Batura Bajoga suka ce assalamu alaikum VOA Hausa ku ga mu al'umma bari ta yankin Abuja cewa fa babu wata riba da za su samu a rikicin da suka yi a tsakanin su illa jefa kansu cikin zulumi da asara muna fatan dokar ta baci da aka kakaba musu zata zama darasi a gare su don kiyaye irin haka a gaba Ina jinjina wa rundunar sojan Najeriya kan namijin kokarin da jami'anta suka yi na dakile wani mummunan hari da ƴaƴan kungiyar Boko Haram suka yi yunkurin kaiwa birnin Maiduguri sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria Muryar Amurka dan Allah ku isar mana da wannan koken namu zuwa gwamnatin mu ta Bauchi da ma masu ruwa da tsaki kan gina mana makarantar gaba da secondary wato higher institution a karamar hukumar mu ta Dambam domin wallahi ga matasa nan bila adadin sun kammala secondary ba tare da sun ci gaba da karatu ba sanadiyar rashin wannan makaranta dan haka muke fatan wannan koke namu ya isa kunnuwan waɗanda muka yi domin su kuma za a share mana hawayen mu daga dan kishin ƙasa Husaini Abba Dambam karamar hukumar Dambam jihar Bauchi sai sako na gaba daga Shehu Adamu Rijau yace a gaskiya lokaci yayi da gwamnatin Najeriya za ta yi wani abu akan wannan matsala ta karancin man fetur da ake fuskanta a ganin yadda kusan komai ya ƙara tsada sakamakon hakan kuma kai tsaye talakawa abin ya fi shafa hukumomin tsaro a duk inda kuke ya kamata ku rinka yin hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da aikata laifin fadi duba da yadda masu aikata laifin suke karuwa daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na ƙarshe yace salam VOA Hausa a yau ina so ku bani dama na yi kira zuwa ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa ya kamata ya gaggauta bada umarni a bude bakin iyakokin ƙasar nan domin a shigo da kayan abinci domin wallahi a yanzu haka muna sayan mudu ɗaya na masara akan naira 200 a nan yankin arewa maso gabas to wai shin idan damuna ta shigo kuma nawa za a saya kenan daga Rulwan Ibrahim London Uba jihar Adamawa Najeriya
to masu sauraro ga wannan sakon
jama'a assalamu alaikum a lokacin manyan bukukuwa matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa tabar wiwi guskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗansu suke zarcewa su zama ƴan kwaya wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa yaya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta ta yaya matasa za su gujewa tadawa jama'a hankali ganin cewa shekara ta zo ƙarshe dandanin faɗi bujini wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani kai ma mai kallo zaka iya bada naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafin na Facebook at voahausa.com ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger a dandalin Fadi Muji
to madalla kafin mu karkare ga Maryam Dauda da takaitaccen labarai
A jiya Talata ne 'yan ƙasar Liberia suka kada kura'ar zaben fadda gwani na shugaban ƙasar su yanzu suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai 'yan kwanaki kafin a fitar da shi Tsohon zakaran ƙwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne suka yi takarar domin maye gurbin shugabar ƙasa mai barin gado Ellen Johnson Sirleaf bayan ta kammala wa'adi biyu a matsayin shugabar ƙasa wanda dama kundin tsarin mulkin ƙasar ya amince da shi Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a soshi ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya kuma ana sa ran zaman zai kasance ginshiƙin shirin samar da zaman lafiya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani akan rikicin ƙasar Tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hare na Birtaniya hadarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya kirkiro nasu tunanin su kuma neman bayanan da za su ƙarfafa ra'ayoyinsu. Hare ya yi hira da Obama a watan Satumba wanda ya gabata wanda tashar BBC za ta yada ranar Laraba. Tsohon shugaban na Amurka da ya sauka daga kan mulki a watan Janairun shekarar da ta gabata bayan da ya shekaru 8 a kan mulki ya ce yana da muhimmanci mutanen da ke amfani da yanar gizo su daga mutane kafa don ba su damar fahimtar juna.
To masu sauraron mu anan kuma za mu da sa'a sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau Rob McLean. Nazar Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.